Madalla, jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Kamar yadda watakila aka sani, a addinin Islama da kuma wasu al'adu na mutanen Afirka, maza su suke daukar kaso mafi rinjaye akan mata idan aka zo batun rabon gado. To ko mai sauraro ya san me dokar Turai ta ce a game da rabon gado?
Mutum kana da mata da yara ka bar duniya nan Holland, mata da yaran su za su ci gado. To a kaddara kana da mata sa'ili nan kuma kana da yara uku. Su hudu kenan, yara uku da mata. To za ka sa gadon ka ko abin da ka bari kashi hudu ne kowa ido ke daya. Mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado.
Sheikh Ahmed Abubakar Ture kenan bakon mu a cikin shirin na wannan makon. Dokar rabon gado a Turai na tattare da sarkakiya musamman ga 'yan Afirka da ke rayuwa a yankin, saboda yanda dokar ta sha bamban da tasu. A gaba kaɗan za a ji me dokar Turai ta ce a game da rabon gadon da kuma irin matakin da wasu malaman addini ke fatan ganin an ɗauka don kawo gyara ga dokar da ake ganin na yi wa dokokin addinin Islama da ma al'adun 'yan Afirka karan tsaye. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. To da farko dai, a Jamus da Faransa, doka ta tanadi a miƙa iyalan mamaci kusan duk dukiya da ƙadarorinsa bayan ransa, ko da kuwa ya bar wasiya. Yanzu bari mu ji daga bakin Sheikh Ahmed Abubakar Ture kan yanda tsarin rabon gado yake a ɗaya daga cikin ƙasashen na Turai, wato a Holland da ke ƙasar Netherlands, inda ake da ɗimbin 'yan Afirka da ke rayuwa a ƙasar.
Holland nan doka na nunawa in mutum ya bar duniya sai yana da mata da yara, to mata da yaran nan kawai su kada ke cin gado, ko da uwansa da ma'aifinsa suna da rai, ba su da cin gado ko ɗaya, sabanin abinda addinin musulunci ya aje. Da haka in mutum kana da mata da yara ka bar duniya nan Holland, mata da yaran su za su ci gado. To a kaddara kana da mata sa'ili nan kuma kana da yara uku. Su hudu kenan, yara uku da mata. To za ka sa gadon ka ko abin da ka bari kashi hudu ne kowa ido ke daya. Mahaifinka da mahaifiyanka su ba su cin gado. Sun ci gado a lokacin da wato baka da mata kuma baka da 'ya'ya. To a lokacin nan sai a je a duba mahaifinka, mahaifiyanka, sa'ili na kuma kana da kanni da namiji da na mace, mazan da matan, dukkansu shaye lissafinsu su nawa ne, sai a kasa kudin daidai wa daidai kowa ido kina shi. Wannan dai ba mata da yara kina.
To kusan dai haka tsarin yake a sauran kasashen Turai. Wannan malamar da ta nema a saka ya sunanta ta rasa mijinta shekaru biyar da suka gabata.
A lokacin da mijina ya mutu ba mu haihu ba tukun, na kuma gidan da muke ciki a Amsterdam nashi ne. To sai aka bar mun ni kadai, babu dama a rabu gado da iyayensa, don suna gida Afirka.
To wannan ne yasa na sake tambayar Sheikh Ture da shin idan kuma ta kasance mamacin ba shi da kowa a tsawon lokacin da ya kwashe a kasar har zuwa bayan ransa.
To in ya dace kai ne wato ba kowanka nan Holland, sun ce a tunda dai ba kowanka, to wannan kudin da ka bari dukka za ta tara ya koma wurin gwamnati, ya zama kudin Holland kenan. Holland za su duba yadda za su raba wannan kudi a cikin lissafinsu.
Amma kuma akwai dai lokuta da idan aka samu fahimtar juna a tsakanin iyalan mamacin akan yi rabon gadon ne ba tare da an kai ga mahukunta ba, kamar dai yadda za a ji daga bakin malama Halima.
Kawata Amara ta taɓa fuskantar kalubale bayan mutuwar mahaifinta wanda ya rasu ya bar tarin dukiya a Najeriya da Faransa. An raba gado a Najeriya na dukiyoyinsa da suke Najeriya, kasanta sai ya zama kadan akan kasan ƴan uwanta maza. Sabanin abin da aka yi a Faransa, inda a Faransa kuma aka yi musu raba daidai. Wannan bambance-bambancen da aka samu na shari'a shi ya jawo wa Amara da ƴan uwanta shiga kotu, kuma sun shiga rudani da tashin hankali.
To kawo yanzu dai, ƴan Afirka da musulmai a ƙasashe daban-daban a Turai sun ci gaba da mutunta dokokin waɗannan ƙasashen da suke zaune a ciki.
To tun da ba su hana mu gudu mu yara mu karatun Alkur'ani, ba su hana mu je hajji, ba su hana mu yi azumin mu ba, ba su hana mu yi zakka mu ba. To ashe ya kamata mu kuma mu girmama dokokin su. Wannan shine muke tallatarwa ko ina muke harkan minbar muna fadiwa. Akwai abinda mun ce yayi karo da addinin musulunci, ko ababin da yayi karo da addinin musulunci. Ai ba yau aka fara ba, su shan giya ga duk ai su yin karo da addinin musulunci, amma muka ga mutum na shan giya muna girmama shi, muna girmama mutuntakan shi. Mu dai mun ce abinda yake bai dace da addinin mu ba, mu ba za mu yi ba. Amma ba za mu doki doka cikin annanmu wani addinin musulunci mu yi ta implement wannan nan gaba, a'a ba haka za mu yi ba.
Sai dai duk da haka, malamin ya ce lokaci yayi da ya kamata su tashi don ganin sun shawo kan wannan babban kalubalen, musamman ganin yanda yanzu dokoki a kasashen Turai ke baiwa kowa ƴanci na bayyana ra'ayinsa. Muddin abu ne da bai take dokar ƙasa ba.
Akwai dokoki ta kowane fanni, ko ta shanin gado, da yanzu su yi tsarin gadonsu ba yanda addinin musulunci ya yi tsarin gado kenan ba. Yanda aka yi tsarin aure ba yanda addinin musulunci ya yi tsarin aure kenan ba. Su dokansu daban, mu kuma dokanmu daban, amma ba su hana mu implement dokokinmu ba. Illa kamar yanda fadi kan shanin gado. Akwai karo wurare daban-daban, amma sai dai mu yi hankuri hakanan. Kuma muka tashi raba gado, abinda ya zama kaman gadon da bai shiga hannun gwamnati ba, a kaddara mai shi ya bari wani mota ko ya bari arzikin kudi cash haka, to wannan mai shi na da iyaye da sauransu duka muna raba gadon yanda addinin musulunci ya nuna. Nan ya kamata malluma, khususan malluman da ke cikin Europe wanda suke da ilimin raba gado, mu zo ta wuri ɗaya mu haɗa gwiwa mu san yanda za mu yi mu tantance wannan misala. Gaskiya har wa yau ba mu samu mafita ba, amma insha Allah ko bangaji mu Allah kuma zai tabbata. When I sing you go round, you can be a soldier. Come check it over. When I think you go down, you za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kondalo,